الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرغة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو ديا دا دلي هدو دا أربعين دبيو wanda yazo daidai da 17 ga watan 4 a Gregorian calendar 2021 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti da ke nan anguwar Bolari cikin fadar jihar Gombe a idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun kwana har ilau akan aya ta uku kuma za mu sake tashi akan ta saboda akwai magana ta karshe-karshe wadda ba mu riga muka karasa ta ba amma kafin malam ya jawo mana wannan aya akwai ƴan tambayoyi da muke so mu amsa wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya ƙara girma Allah ya duk yanda nake da kiban nan a ƙara min girma to ga amin ina ga tana nufin Allah ya ƙara matsayi ne malam Allah ya ƙara girma Allah ya ji kan iyaye da kuma Allah ya yi albarka kuma malam da farko muna neman a cewa mu addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi tare da iyayenmu da sauran al'ummar musulmi baki daya to Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi malam yaya nisabin zakkar bana abun da ya dauru akan nisabin yaya ake yi da shi tambayin ta farko kenan tana tambaya akan nisabin zakkar bana da kuma ainihin wato idan aka ce dukiya ta kai nisabi to yaya abin da ya hau kan nisabin shi kuma ya za a yi da shi a nisabin zakkar bana wasu sun ce ya kai kusan miliyan ɗaya wasu kuma sun ce bai karasa ba tsakanin 1,850 zuwa 900 wannan tsakanin a takaice dai dukiya dai ta kai akalla miliyan ɗaya ko kuma ƙasa da haka idan ta kai wannan to ta kai nisabi da za a ainihin wato yi mata ainihin wato zakka to a ƙa'ida idan dukiya ta kai nisabi na a yi mata zakka to ba a lissafi da cewa iyakacin nisabin za a yi wa dama kawai buƙatar shi ne ta kai nisabi to in ta haura haka ake buƙata sai a haɗa da nisabin da abin da ya haura ɗin sai a yi divide ɗinsa into 40 ma'ana a kasafta shi kaso 40 sannan sai a ɗauke guda ɗaya a cikin kaso 40 ɗin sai ya zamanto shi ne zakka kenan yanzu idan mutum yana da kuɗin da ya kai naira miliyan ɗaya to idan ya kasafta miliyan ɗaya 40 naira 25,000 zai zama kenan naira 25,000 shi ne zai zama zakkarsa ta wannan ainihin wato kuɗi naira ainihin wato miliyan ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu miliyoyi da yawa to wannan shine don haka da nisabin da abin da ya hau sama ana lissafa su ne gaba ɗaya sai a fitar musu da 1/40 mata tana iya bawa mijinta zakka ƙwarai da gaske ai wannan zakkar har da sitayil ba wata mata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa tana da dukiya da ta kai ta fitar da zakka shin idan ta fitar da zakkar ta bawa mijinta yayi daidai sai annabi ya ce laki ajraini kina da lada guda biyu lada na farko shine ladan fitar da haƙƙin Allah lada na biyu kuma shine ladan ƙara danƙon soyayya da zumunci tsakaninki da mijinki dan duk mijin da ya karɓi zakka a gurin matarsa ai kun ga babu rikici ai ko yawwa in yana mana miki rikici yake ce akwai baɗi fa biyar ga watan Ramadan zan fitar da zakka dan haka ai hankali da ni in ba haka ba sai in hana mutum zakka wallahi an gane magana da kyau ko saboda haka bawa miji zakka manzo Allah ya ce mace tana da lada guda biyu tana da ladan fitar da haƙƙin Allah kuma tana da ladan sada zumunci da ƙara danƙon soyayya tsakaninta da mijinta Allah ya ba mu ikon fitarwa za a iya fitta zakka akan abun da yake da shi, ma'ana mutum zai iya fitta zakka abun da yake da shi na sana'a ko sai lalle kuɗi. Ma'ana tana nufin idan misali mutum yana saida atamfofi ko kuma mace tana saida kayan wato kwalliya, kayan ado ko dai wani abu makamancin haka, shin kuɗin da wannan kayan ke tarawa shine za a fitar wa da zakka ko kuma za a yi jimilla hadda wannan kayan sannan a fitar da zakka? Abu mafi inganci in dai kaya ba kadara bane, ma'ana duk abin da ba kadara bane aka saya aka ajiye, in dai ana juya shi ne yana kawo kuɗi, to in an tahi zakka da kuɗin da ya tara da kayan duka ake lissafi. Da haka in zannuwa ne yake lissafi, zannuwa nawa nake da su, ina da zannuwa guda 100 kowanne guda 1,500 misali, sai ki hada lissafin su, sai kuma ki hada da kuɗin da yake hannunki, sannan sai ki divide by into 40 sai ki fitar da kaso daya, shine haƙƙin Allah a ciki. An gane maganar da kiyo ko? Saboda haka za a hada. Amma idan kaya kadara ne, misali fili ko misali mota wanda take kaiwa ta komo, to ba kuɗin motar za a yi ba, sai dai a yi kuɗin da motar take tarawa. An gane maganar da kiyo ko? Haka gidan haya, ba kuɗin gidan hayar za a yi ba, sai dai a yi kuɗin hayar da ake tarawa duk shekara, sannan sai a lissafa sai a fitar da haƙƙin Allah a ciki. Wannan shine a magana mafi inganci da malamai suka yi, Allah ya saka musu da alkhairi. Saboda haka wannan shine tambayar ki ko amsar ki akan wannan. Ana fidda zakka a bashi da ake bi wanda ba lallai a bada shi ba, ba lallai mutum ya biya bashin ba, ma'ana mace ne tana da ainihin wato dukiya ko mutum ne yana dukiya amma bashi ne a hannun wasu, kuma wannan bashin ba shi da tabbacin zai dawo hannun shi, shin za a fitar masa da zakka ko ba za a fitar ba? Malamai sun kasafta bashi kashi uku. Akwai bashin da kina da yaƙini da tabbacin cewa za a dawo miki da shi, akwai bashin da ba ki da yaƙini da tabbacin za a dawo miki da shi, akwai bashin da kin ba da shi har ma an saka miki ko an ce miki duk lokacin da yake bukata ki zo ki karɓa abinki, ma'ana tsabar garanti ma akwai lokaci, ma'ana ke ne kawai yanzu ake jira, duk lokacin da kika ce kina bukatar kuɗin ki za a dawo miki da shi. Kashi biyu cikin waɗannan basussuka ana fitar musu da zakka, ma'ana bashin da kike da tabbacin zai dawo da kuma bashin da aka ce duk lokacin da yake bukata ki zo ki karba. Malamai suka ce wannan ana lissafi da shi a cikin zakka, kuma za a fitar masa da zakka. An gane magana? Amma duk dukiyar da take hannun wani ko wata wanda ba ki da tabbacin dawowarta, balma kin furin jayar da cewa an cinye kuɗin, ba za su dawo ba, to malamai suka ce wannan ba za a saka su cikin lissafin zakka ba. An gane maganar da kiyo ku? Domin su suna cikin kamar dukiyar da za a ce ba mallakar ki bane, baki mallake su ba tunda baki da tabbaci akan su, baki da yakinin dawowarsu. An gane maganar da kyau ko? In na tashi fidda zakka na kayan sana'an, a wannan mun riga mun amsa cewa kayan sana'a ainihin wato ana fitar masa da zakka matukar ba kadara bane. To a takaice dai waɗannan su ne tambayoyin da wannan mata ta yi, da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da ta tambaya ko muka ji. Malam dan Allah, menene hukuncin mutumin da aka yi masa abu ya ce ya yafe, amma idan ya tuna abin sai yana ƙara ɓata masa rai, yana jin kamar ya kamata ma ya zo ya rama? To ba ki yafe ba kenan, ba ki yafe ba. Ai idan kin yafe abu ya riga ya wuce, bai kamata kuma ki dinga yawan tuno shi kina abun nan ba. Sai dai akwai wasu mutane da Allah ya jarrabe su da wata irin zuciya wanda koda sun ce sun yafe abu, to sai su dinga yawan tunani akan abun, ko kuma in wani abu ya taso takin zance sai su dinga ɗauko abun da ya riga ya wuce. Wannan jarrabawa ne wasu Allah ya yi musu a zuciyarsu, wanda abu baya wucewa a zuciyarsu lokaci ɗaya. Wani Allah ya yi shi daga abu ya faru, in ya wuce ba zai ƙara tada zancen ba, amma wata Allah ya yi ta da nita, ko wani Allah ya yi shi da nita, to wannan sai kuma addu'a Allah ya rage wa mutum irin wannan mita ɗin da yawan maganganu irin wannan. Amma dai gaskiyar magana idan mutum ya ce ya yafa abu, to ya yi ƙoƙari ya manta da shi, ya zamanto wannan abu ya wuce. Sai fa idan an maimaita masa kwatankwacin irin wannan, to idan ya yi hujja da abin da ya faru a baya, ya hada da wannan wanda ya faru dan ya tunatar cewa fa dama an taɓa masa irin wannan to wannan ba laifi bane saboda shi wanda yake gayawa ya gane cewa ya masa ba daidai ba amma maganar yawan mita alhalin abu bai sake ta faruwa ba wannan ba daidai bane da fatan Allah ya dace da mu waɗannan a takaice sune amsoshin ko tambayoyin da zamu iya amsawa sai kuma ci gaba da tafsirin mu kamar yadda muka faɗa mun kwana a aya ta uku kuma zamu sake tashi akan ta Allah rahmani Allah ya ci na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
kamar yadda jiya muka yi bayani ko mu ce cin shekaran jiya waccar ma muke bayani dangane da wannan aya da kuma abinda Allah madaukakin sarki yake bayyana mana na hukuncen abin da ya shafi al-at'ima wato abinci da kuma abin da ya shafi al-laham wato bangaren nama menene ya halatta gare mu menene bai halatta ba da kuma hukuncen wasu dabbobi da wasu matsaloli suka same su wanda waɗannan matsalolin suka haramta ainihin wato cin naman su da kuma hukuncen dabba ta ainihin wato farauta idan ta kama ta fara ci hukuncin wannan abu da kuma abin da ya shafi wato yin yanka a gurin abin da bai shafi addinin mu ba da kuma yin kokarin wani abu na zuwa gidajen bokaye da malaman tsubbu wajen neman sa'a akan abin da mutum zai yi a rayuwarsa duka Allah madaukakin sarki da ya gama lissafo mana waɗannan abubuwa kamar yadda muka faɗa jiya Allah ya ce gaba ɗaya waɗannan abubuwan fasikanci ne kuma muka ce wannan fasikanci yana ɗaukar ma'ana guda biyu amma dai ya zamanto babban fasikanci shine kafirci idan laifin ya kai a fassara wannan fasikancin da kafirci ko kuma ya zamanto karamin fasikanci shine al-khuruju an ta'atillah fita daga yiwa Allah subhanahu wa ta'ala da'a idan ya zama wannan fasikancin karami ne wanda bai kai wannan ainihin wato girman ba to sannan sai Allah ya karkata magana zuwa ga cewa ya riga da ya cika mana wannan addini kuma kafirai sun riga da sun yi ittifaki cewa babu yadda suka iya da mu akan wannan addinin namu na musulunci sai dai kawai su yi ta kokarin ya za a yi mu bar addinin mu kafirce yasa a wani guri yace wadda qa'ifatun min ahli alkitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu
wasfahu min ahli alkitabi law يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
Allah ya ce wadda kathirun min ahli alkitabi wallahi da yawa daga cikin kafirai ahli alkitabi sun yi kaunar sun yi fatan, sun yi begen, sun so lauyar duna kun min ba da imani kun kuffara, ina ma da a ce sun mai da ku kafirai bayan da kuna da imani. Shi ne abinda muka faɗa jiya, cewa tun da sun yarda cewa addinin nan ba za su ga bayan shi ba, duk yadda za su yi ba za a daina musulunci ba, to ya za a yi su raba mu da duk wata ɗabi'a da duk wani hali na musulunci. Shi ne suka bazo bana duk wani abin da zai kawo da mu daga tafarkin addinin Allah. Shi ne wadda kafirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara, sai Allah ya ce hasadan min indi anfusihim, hasada ce daga kan kawunansu. Idan an ce hasada, kenan wannan ya nuna sun yarda addinin musulunci falala ce gare mu, alheri ne gare mu, su tunda Allah bai azurta su da shi ba, to yaya za a yi su kuma su raba mu da shi. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, bayan gaskiya ta riga ta bayyana gare su cewa abinda suke kai na addinansu ba fa gaskiya bane, ba daidai bane, ba shine addinin da Allah ya yarda a bautawa Allah da shi a kansa ba. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, Allah ya ce fa'fu wasfahu, ku yafe kuma ku kauda kai, hatta ya'ti Allahu bi amrihi, har zuwa Allah madaukakin sarki ya ainihin wato zo da al'amarin sa na tashin alkiyama, kowa ya gane ina ne matsayinsa. Hatta ya ati Allahu bi amri, inna Allaha ala kulli shay'in qadir, lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan ainihin wato komai. A wani guri yake cewa rubama ya waddu alladhina kafaru,
rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu
muslimin,
law kanu muslimun
zarhum
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون.
الله مدوكين سلكيتي ربما يود الذين كفروا والله سوديوا وأن دسك كافرين سني بيجن سني فاتم سنسو سني قونر لو كانوا مسلمين إنما سما مسلمين. Wallahi waɗannan kafirai da kuke gani sun yadda addinin mu nan, wallahi tallahi shine addini na gaskiya. Sun yarda tarbiyyar mu nan tarbiyya ce ta gaskiya, sun yarda tsarin mu nan shine tsari na gaskiya. Kwanan nan wata baiwar Allah ta zo ta nan masallacin ta musulunta, wata ma'aikaciya ne a wani guri ta zo nan ta musulunta, wanda ya zo da ita ta musulunta yayi ta kuka a nan, bayanan da yayi sai na gane abin da ya sa shi yake kuka, wato yana jin farin ciki da jin daɗi. Dan da na tambaye ta wanne suna take so a saka mata, sai ta ce a saka mata suna Aisha, sai aka saka mata Aisha. Jin wannan maganar yasa yayi ta kuka, a cikin jawabansa sai yake cewa ta fi shekara biyu tana cewa mutane su daina kiranta da sunan sa na kafire, ta su dinga kiranta da Aisha, ita fa sunanta Aisha. Bata shiga addinin musulunci ba, amma tana sha'awar musulunci, tana sha'awar musulmai, tana sha'awar suna Aisha, har ta canza wa kanta suna tun kafin ta shiga addinin Allah. Idan aka kira ta da sunanta na asali sai ta ce a'a, dan Allah ku daina kira na da wannan sunan, ni yanzu suna na Aisha. Shine ranar da ta zo nan ta musulunta, shi wanda ya zo da ita ya dinga kuka, yace abin da ya masa dadi, yace baiwar Allah nan malam ta fi shekara biyu tana kiran kanta da Aisha, yace ina murna ina farin ciki da Allah ya nuna mana da ni da ita cewa wannan suna da take cewa a kira ta da shi, yau Allah ya tabbatar mata da shi tabbatacce a cikin addinin musulunci. Abin da ya saka shi kuka kenan. To saboda haka da yawa zaka same su suna son addinin mu nan, suna kaunarsa, amma abin takeici da mamaki sai kiga musulma ko musulmi amma yana biye musu alhalin shi bai sani ba, su din suna sha'awarsa, suna sha'awar musulunci. Wannan shiga da kike yi da wannan dressing da kike yi na musulunci, ke kina ganin kanki a takure, kina ganin musulunci ya kuntata miki, baki sani ba waɗanda suke bake ba sha'awar ki suke yi, kaunar irin wannan shigar kiki suke yi. Sau da yawa zaka ga waɗanda ba musulmai ba suna sanya tufafi, wallahi in ba sun yi magana ko sun bayyana addinin su ba zaka gane cewa ba musulmai bane ba, ko ba haka bane ba, za su sa lufaya, za su saka kaza, za su saka kaza, su lullube jikinsu. Haka zaka ga wanda ba musulmi ba zai sa gari, ya sa jamfa, ya sa wando, ya saka hula, ya sa gilas, ya yi wane ne, duk idan ka kalle shi in ba ya yi magana ba ko kuma ya bayyana addininsa ba, wallahi ba za ka taɓa ɗauka ba musulmi ba ne ba. ba komai bane sau da yawa zaki ga wasu suna yin haka ne dan su yaudari jama'a a gane cewa ko musulmai ne su a dinga daga musu kaba wasu kuma wallahi suna yi ne saboda kaunar addinin da kuma sha'awar irin tsari na wannan addinin to idan wannan shine dan me yasa mu muke kokarin kwaikwayen su alhalin su kuma suna kaunar addinin mu to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mata ku ji tsoron Allah ku kula da shi waɗannan dokoki da Allah ya tsara na musulunci da yadda yake a gudanar da su to ayi hakuri a tafi akan su domin shine asalin wato ci gaba da kuma wayewa rashin bin waɗannan tsare-tsare da waɗannan dokoki wallahi ba karamar asara bace ga mata ba karamar asara bace ga musulmi yace yayi wancakali da dokokin da Allah madaukakin sarki ya tsara masa dan haka dai subhanahu wata'ala yace al-yawma ya isal ladina kafaru min dinikum lalle a yau dai kafire sun yanke kammani da cewa addinin ku nan zai rushe fala takhshawhum dan haka farku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsorona al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati malamai suka ce al-imamu ibnu al-qayyim yace kalli kalmar al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku na kammala muku addinin ku yace kalmar akmaltu yace idan ka kalle ta zaka ga ta baka wata ma'ana mai ban kai yace domin akmaltu tana daukar ma'anar abin da baya buƙatar kai ko rai duk abin da aka ce ya kammala to ana nufin kammaluwar sa yafi karfin a ƙara masa wani abu kuma yafi karfin a rage wani abu ana ƙara wani abu akan sa to zai lalace ana rage wani abu a cikin akan sa zai baci to shi yasa sai Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalmar akmaltu da yazo magana akan menene akan addini sannan al-imamu ibnu al-qayyim sai kada cewa da Allah kuma ya tayi sai yace dinakum bai ce dini ba addini na sai yace addinin ku yace abinda wannan yake nufi kenan ya nuna cewa addinin shi Allah shi ya shar'anta shi amma su waye masu gudanar da addinin musulmi sai da sallarki sai da azuminki sai da biyayyar iyayenki sai da da'arki sai da karatun alqur'aninki sai da ainihin wato azuminki sai da iyamul lailinki sannan addinin zai samu menene gudanuwa da kuma tabbatuwa in ba haka ba to sai addinin ya zama a tsakanin littafi kawai a rubuce amma ba a ganin sa aikace na faruwa ashe kenan ku musulmi ku ne addinin Allah yasa da Allah ta ce bai ce al-yawma akmaltu lakum dini ba saboda shi aikin sa shine ya shar'anta mana amma gudanarwa kuma aikin wane ne aikin mu ne dan haka sai Allah ya jingina addinin zuwa gare mu kai tsaye wannan shine abin da al-imamu ibn al-qayyim al-jawziyya ya fita dama shi bashi da aiki irin analysis ya kalli kalma malan ya fitar maka da wani fiqhun da zaka jima kana karanta ta wallahi ba ka gano wannan fiqhun ba al-imamu ibn al-qayyim kenan sai ya ce kuma da yazo kalmar wa atmamtu alaykum ni'mati kaga a addini sai yace addini na amma ni'ima kuma sai yace ni'imata wanda kai a fatinaninka zaka ga cewa Allah ya fi kamata yace addini na ni'ima kuma yace taku ko ba haka bane tunda ni'ima wa ake yi wa ni'ima mutane musulmi a baki kudi a baki abinci a baki abin sha sutura mai kyau kaza kaza duk wannan ba ni'ima bace to amma da Allah ya tashi sai yace ni'imata bai ce ni'imar ki ba bai ce ni'imata ba sai jingina ni'imar zuwa gare shi bai jingina ta zuwa ga wanda yayi wa ni'imar ba su sai malamai suka ce al-imamu ibn qayyim yace kaga wannan sai nuna ashe kenan ita wannan ni'im kuma sannan da ya tayi sai amfani da wa atmamtu bai yi amfani da akmaltu ba kuma a wannan gurin a gurin addini yayi amfani da akmaltu a gurin ni'ima kuma yayi amfani da atmamtu na cika muku can kuma na kammala muku yace domin ita ni'ima wato tana faruwa a nan duniya tana kuma faruwa a ina a lahira yace to idan aka yi amfani da kalmar akmaltu akan ni'ima to kamar kenan iya ni'imar da dan adam zai samu ita ce iya ta duniya banda ta lahira amma da aka yi amfani da atmamtu ba a yi amfani da akmaltu ba sai ya nuna idan mutum ya yi musulunci da gaske to zai samu ni'ima ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a nan duniya a gobe kiyama kuma Allah zai cika masa ni'imarsa ta menene ta shiga aljanna da haka sai ce wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ainihin wato ni'imata wa raditu lakum al-islam dina sannan kuma na yarje muku addinin musulunci shine asalin addinin da ya kamata ku yi sai Allah madaukakin sarki yace fa manitqurra wanda duk yayi ga tsananin bukata fi mahmasatin a cikin tsananin yunwa ghaira mutajanifin li ithmin ba yana ne takuduwa da zunubi ba ma'ana fa akala masu sabaka zikiruhu, sai ya ci ɗaya daga cikin abin da aka ambata shi a baya din nan. Wato duk mutumin da ya shiga cikin tsananin bukata, cikin tsananin yunwa, kuma ba da sabawa Allah zai yi ba, ba kuma yayi haka ne dan ya ci zarafin addinin Allah ba, sai ya ci ɗaya daga cikin dabbobin nan, ko dai almunkhaliqatu, ko almauquzatu, ko almutaraddiyatu, ko annadihatu, ko ma akala sab'u, ko kuma ya ci almaitatu, ko ya ci lahamul khinzir, ko ma uhilla bihi li ghairillah, ya ci ɗaya daga cikin waɗannan saboda ya shiga tsananin bukata, zai iya mutuwa in bai ci ba. Bi ma'ana misali, ke ce kika yi tafiya, ko kuka yi tafiya a dokar jeji, ba gida gaba, ba gida baya, ba abinci, babu abin sha, sai kika ga jini, ke kika ce bari ki sha don ki samu sanyi a cikin makogaron ki, kar ki mutu. To wannan in kin yi haka saboda halin bukata, kar ki mutu, wannan babu laifi. An gane magana da kyau ku? Ko kuma a'a, kika ga mushi, sai kuka yanka, kuka nemi wuta, kuka gasa, kuka ci, kuka sha jini, saboda sabin din rayuwarku, kubutar da ranku daga hallaka, daga mutuwa. Sai Allah madaukakin sarki ya ce fa inna Allaha ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai rahama, ya yafi tunda an shiga hali na bukata. Wannan shine ma'anar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya dora wa rai face iya abin da za ta iya. Tunda har kin shiga hali na bukata, sai kika ci wani abu wanda Allah ya haramta cin sa, ko kika sha wani abu wanda Allah ya haramta shan sa, saboda tsananin bukata, wannan ba laifi bane. Yasa ma malaman fiqhu suka ce idan mutum yayi tafiya ko ya kunci kansa a cikin wani hali wanda sai ya ci mushe ko ya ci abin da Allah ya haramta masa, to ya ci amma ba tare da ya koshi ba, ya ci irin ci da zai maganin yunwar cikin sa, ta sha irin shan da za ta yi maganin kishinta, amma ba wai ta ci ta koshi ta cika cikin ta duk ko wani abu makamancin haka ba. Sannan suka ce daga lokacin da ka hango gari, ko ka hango inda zaka ainihin wato samu rayuwa, ka ci abinci mai kyau na halal, to daga lokacin kuma wannan abinci da ka ci ko kuma ka diba na mushe ya haramta a kayinka, bai kamata ka ci gaba da cin sa ba. Dan haka sai ka nemi wani guri, sai ka tona rami, sai ka binne shi, ba za ka ajiye shi ma a sarari ba, saboda kar wani ya dauka yankakke ne na halal ya dauka ya ci. Dan haka sai ka tona rami, sai ka binne. Dan haka subhanahu wata'ala yace idan mutum ya shiga tsananin bukata, sai ya ci wani abu ko ya sha wani abu na haram wanda bai ainihin wato halatta ba, saboda tsananin bukata na kar ya mutu, wannan ba laifi bane. Amma daga lokacin da ya samu kansa cikin walwala da ainihin wato yanayi na wadata, ta yadda ba sai ya ci abin da yake haram ba, to daga lokacin wannan abin da ya dauka na mushe ko wani abu makamancin haka ya zama haramu. Sai Allah ya ce fa inna Allaha ghafurur rahim, lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne, kuma mai yawan rahama ne. Alaramma sai Allah madaukakin sarki sake cewa mai kuma
yas'alunaka madha أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
وبنجي سبحانه وتعالى يتي يسألونك ماذا أحل لهم سنة تنبيرك مينيني يهلت أغريسو قل الله يتي اكتيني مسو أحل لكم الطيبات أم هلت تامك دكنا أبن ديزة مدداء وان دبايا تتدكو أجكينكو كما بايا تتدكو أهنكالونكو. A tayyibatu, malamai suka ce shine dukkanin nau'in abincin da baya gusar da hankali, kuma idan an ci a jiki baya cutar da jiki. Duk abin da yake daukar wannan ma'anar, to ya zama a tayyibat. Ma'ana daga cikin nau'ukan abinci, dukkanin abin da in kika ci ba zai sabbabar miki da gushewar hankali ba, to wannan abin ya halatta ki ci. haka duk abincin da kika ci ba zai sabbabar miki da ainihin wato cuta ko matsala a cikin gangan jikinki ba, to wannan ya halatta ainihin wato ku ci wannan abincin. Shine qul uhilla lakum at-tayyibat, Allah ya halatta muku dukkanin dada dan abubuwa waɗanda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato fada. Wannan umarni na cewa an halatta ba mu kadai ba, hatta annabawa Allah ya halatta musu cin at-tayyibat. يا أيها الرسل
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير.
الله مدوكين سلكيتي يا أيها الرسل يا كو منزلني كلوا من الطيبات كتدى قداء أم أبوبوا وعملوا صالحا كمكو أيكة أيكي نجري ma'ana ku ci abu mai dadi kuma ku aikata ayyukan arziki. Kaga wannan umarni ne kai tsaye, da haka duk abin da yake mai dadi ne kuma baya cutar da hankali, baya cutar da gangan jiki, wannan abin Allah madaukakin sarki ya halatta mana cin sa ko kuma shan sa. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum.
Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
الله مدوكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا كما سيماني كلوا من طيبات ما رزقناكم كتدى قدادا أن أبن دمك أزر تاكو دشي نكايا مرملي دكايا نوما دكايا أبنتي لتكا نوان دنجي نوع أبنتي واندى الله يحالى التعفي كتي الله يبام أمرني كيس أي كلوا من طيبات ما رزقناكم washkuru lillahi ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance gare shi kuke bauta. Sai ce innama harrama alaykum almaytatu waddamu walahamul khinziru wama uhilla bihi lighayrillah faman yadurra ghayra bagin wala ajin fa inna allaha ghafurur rahim. Ubangiji madaukakin sarki yace innama harrama alaykum almaytatu waddamu, abinda aka haramta muku shine mushe, shine jini, wama uhilla bihi lighayrillah, da kuma abinda aka kururuta sunan wanin Allah wajen yanka shi. Faman yadurra ghayra bagin wala adin, wanda ya shiga cikin tsananin buƙatar cin waɗannan abubuwa na haram amma ba wai dan ƙetare iyaka ko kuma dan ainihin wato zaluntar kai ba, fa inna allaha ghafurur rahim, fala ithma alai, Allah babu laifi a kayin sa, inna allaha ghafurur rahim, ko lalle Allah mai yawan gafara ne mai kuma yawan jin kai. Saboda haka dai waɗannan ayoyi duk suna nuna mana halaccin cin abubuwan da suke ba su da matsala wajen gusar da hankali kuma ba su da matsala wajen ainihin wato abin nan. To kun ga daga nan ne za ku gane malamai suka ce dangin abubuwan da Allah ya halatta fa suna da yawa, amma dangin abubuwan da Allah ya haramta ɗan ƙalilan ne ba su wuce ainihin wato kirgi akan yatsu ba. Amma saboda kangara irin na ɗan adam, sai ga ɗan adam ya ƙetare waɗannan abubuwan da Allah ya halatta ya tafi zuwa ga haram. Yanzu idan aka ce me Allah ya halatta cikin abin sha, ai ba za ki iya lissafa su ba. Ruwa ya halatta, zoɓo ya halatta, kunun zaƙi ya halatta, fayif a raye ya halatta, ko minerals ta halatta, minerals ɗin ma kala kala, akwai kok, akwai menene abunan sabin op, ita ma sabin ne kuma op ce gaba ɗaya, akwai fanta, ko akwai mirinda, akwai menene maltina, akwai malta, ko akwai pepsi, duk wannan ya halatta kawai ki ta sha karki damu. Sannan akwai tsumi, akwai kunun zaki, akwai wane ne duk gasu nan, durba su wane ne duk gasu nan, duk an halatta miki ki ta sha. Amma mutum duk ya rasa wai inda zai sha daɗi sai ya sha giya, ka duba ka gani duk dangin kayan shaye-shayen nan duk Allah ya halatta su, amma mutum sai ya ƙetare su saboda kangare wa Allah, ya je ya ɗauko abin da zai bugar da shi kuma zai cutar da shi kuma ya sha. To haka in kin dawo dangin abinci, sai ki ga abinci suna da yawa: gero, dawa, masara, shinkafa, acca, alkama, iburo, masara, gashishiya da dafaffiya da dakakkiya da tukakkiya, duka kowace iri ne, duka ai ta antayawa kawai babu tsautsautawa, duk ki ta ci, dankalin Turawa, dankalin Hausa, dankalin suwaye, bari bari da na Fulani, duka duk a hada gaba ɗaya, doya da kwai, shinkafa da miya, shinkafa da wane ne, gahe nan nau'in kayan abinci iri iri. Amma mutum sai ya ƙetare shi sai ya ce wai sai ya ci naman alade, sannan zai samu kwanciyar hankali. to duk wannan yana daga cikin ƙetare iyakar Allah bayan Allah ya halatta mana abubuwa masu yawa amma sai mu ƙetare su sai mu ainihin wato je mu aikata abin da Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba hina Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka madha uhilla lahum suna tambayar ka menene ya halatta gare su qul kace musu uhilla lakum at-tayyibatu mun halatta muku abin da yake mai dadi na halal wanda baya cutar da ku a kwakwalwarku kuma baya cutar da ku a gangan jikinku wama allamtum min al-jawarihi mukallibina da kuma abinda ainihin wato kuka koyar da karnukanku na farauta ko dabbobinku na farauta to allimuna hunna mimma allamakumullah kuna masu karantar da su abinda Allah ya karantar da ku ma'ana karnukan farauta ko zakunan farauta ko ma wace dabba ne dan kamar yadda muka faɗa jiya ba iya karnuka ne ake farauta da su ba su dai sun yawaita ne wajen ai farauta da su saboda yawanci su sun fi saurin sabo da dan adam ba kamar zaki ko damusa ko wani abu daga cikin haka ba amma jama'a har shahu ana farauta da hifa shahu wannan da kuke gani idan mutun ya saba da hi zai iya farauto masa abu ya kamo masa abu to idan ka saba da hi ka koyar da shi malamai suka ce wato da Allah madaukakin sarki yace wa ma allamtum min aljawarihi mukallibina dinna da abin da kuka karantar da karnukan ko dabbobin farautar ku suka ce dole ne dabbar farauta ta san abubuwa akalla guda uku kafin ta halatta ai farauta da ita abu na farko ta san cewa in an ce bismillahi duna kama min shi za ta fita da gudu ta san kuma an ce tsaya duna za ta tsaya a gurin ta kuma san in an ce dawo za ta juyo da gudu ta dawo duk dabbar da ta koyi wannan daga gurin mai gidanta to ya halatta ai ainihin wato yi farauta da ita amma duk dabbar da bata san bismillah zai ki kama min kaza ta tafi ta kama ba bata san wannan karatun ba to bai halatta ai farauta da ita ba haka duk dabbar da an za ta san a kora ta tare ta kamo amma idan an ga matsala mai ita ya tsaye da ita za ta bujire wa tsayawar ta ci gaba da gudu to bai halatta ai farauta da ita ba haka duk dabbar da ta kama hanya da gudu za ta kamo abu sai mai ita yace dawo sai ta kita dawo to ita ma bai halatta ai farauta da ita ba saboda haka dole sai ta san waɗannan abubuwan guda uku bismillah je kiki kamo ta tafi da gudu ta kamo tsaya ta tsaya a inda take juye ki dawo ta juyo in ta san waɗannan abubuwan guda uku to ya halatta ai farauta da ita domin malamai suka ce idan har bata iya gane cewa sai an ce bismillah ta tafi ba to wata ran idan ta ga abin kamawa ko mai gidanta bai yi bismillah wajen sakin ta ba za ta fita da gudu to kuma in ta kamo ai bai halatta a ci ba tunda ba a sake ta da me ba da bismillah ba to haka kuma lokacin da ta gu dabba sai zama wanda aka shuna mata ta kama ba shi ta bu ba to in an tsaye da ita sai ta ki tsayawa ta je ta kamo wanda ba shi aka shuna mata ba kun ga nan ma akwai matsala dan haka bai halatta ba to haka kuma lokacin da ta je ta kamo din aka ce ta juyo sai ta kita juyo sai ta zauna ta tsaya tana cin abin da ta kama to nan ma kun ga akwai matsala dan haka suka ce dole ne sai ta koyi waɗannan abubuwan guda uku ta iya idan ta tafi abin nan za ta tafi ai mata bismillah ta tafi ta iya idan tana cikin tafiya aka ga matsala a tsaye da ita ta tsaya ta iya kuma idan ta je ta kamo aka ce ta juyo za ta juyo ta zo gurin mai gidanta to wannan shine wa ma allamtum min aljawarihi to mukallibina wato da abinda kuka ainihin wato koyar da dabbobin farautar ku a tuallimuna hunna mimma allamakumullah kuna masu koyar da su cikin abinda Allah madaukakin sarki ya koyar da ku sai Allah ya ce faqulu mimma amsakna alaikum ku ci abinda suka kama muku su waɗannan dabbobi din wadhkuru smallahi alaihi kuma ku ambaci sunan Allah akan wannan abu ma'ana lokacin da za ku sake ta to ku ce bismillahi sannan ta je ta kamo ko kuma idan ta je ta kamo bata kashe ba kuka zo kuka samu abin araye to ku yi bismillah ku yanka ina fata kun fahimci magana ma'ana dai ana buƙatar ambaton sunan Allah akan dabbar lokacin da za a sake ta da kuma lokacin da ta kama bata kashe ba to sai a ambaci sunan Allah sai a yanka to banda wannan kuma ana buƙatar ambaton sunan Allah a dukkanin abin da wato za a ci ko za a sha yasa wannan kalma ta bismillah saboda ƙarfinta ba ma iya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aka bawa wannan bismillahin ba an bawa annabawa da yawa amma alarama akwai annabawa guda biyu da Allah ya ba su bismillah farko dai
wa qala rukabu fiha bismillah madriha wa mursaha
inna
rabbi laghafurur rahim
wa qala rukabu fiha annabi nuhu lokacin da ya sassaka jirgin ruwansa da Allah zai bashi umarnin shiga da shi da jama'arsa lokacin da aka yi ruwan dufana sai ya ce irkabu fiha ku hau jirgin ruwan nan bismillahi da sunan Allah majraha wa mursaha tafiyarta da gudanarta da tsayuwarta duka da sunan Allah inna rabbi la gafurur rahim lalle ubangiji na mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne kun ga ashe kenan kafin turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda annabi Nuhu shine farkon manzanni shi ma san da Allah ya bahi bismillah wajen gudanar da harkokin sa wato yin amfani da bismillah cikin duk abin da mutum zai fara a rayuwarsa ba karamin alheri bane kalma ce kina raina ta kina ganin ta kamar ba komai ba billahi allazi la ilaha illa huwa hatta abincin da aka yi miki sihiri aka sa miki guba kishiyarki ko abokiyar zamanki ko wata muguwa cikin dangi ta sa aka je aka karbo magani a gurin boka aka zuba miki a cikin abinci aka kawo miki kina yin bismillahi kika ci wallahi Allah sai ya karya wannan sihirin ba zai tasiri a jikinki ba saboda kalma ce mai ƙarfi mutane suna raina ta amma babu kalmar ta kai ta ƙarfi wajen rugurguza kulumboto da sihiri to amma idan an kawo miki abinci maimakon ki zo ki bismillah sai ki taho kina waƙar kantire kawai sai ki kantara lauma ba ki bismillah ba dan haka duk bala'in da aka danno miki a cikin abincin wallahi sai ya kama ki saboda me saboda baki karya wannan lagon na wannan sihirin ko na wannan tsafin ko na wannan masifar ba saboda haka wallahi mu kula yin bismillah a cikin duk abin da ki ku duba ku ga tun jiya Allah yake faɗa mana cewa idan za a yi a ambaci sunan Allah in za a yi a ambaci sunan Allah duk dabbar da aka yanka ta ba da sunan Allah ba kar a ci naman ta tun shekaran jiya Allah yake ta faɗa yana nanata mana to anan ma shine Allah madaukakin sarki yace wa ma allamtum min aljawarih mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah sai yace wadhkuru smallahi alayhi ku ambaci sunan Allah akai dan haka annabi Nuhu Allah ya ce masa wa qalar kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim wa hiya tajri fi mawjin kaljiba
wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana wa la takun
wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali da yake sun ambaci sunan Allah Allah ya ce sai ga jirgin ruwan nan tana gudana da su a cikin igiyar ruwa yanda ka san wani katon dutse a tsakiyar ruwa haka take tafiya duk wani matangaririya wallahi ya iya kada jirgin ruwan nan saboda an ambaci sunan Allah akan ta lokacin da za a shiga duk wata igiyar ruwa da za ta ja jirgin ruwa ta hausina sai ta kifar da mutanen ciki sai ga jirgin ruwan nan malam ko motsi ba ta yi tana tafiya kawai kowa ya hallaka a duniya amma banda waɗannan mutanen da suke cikin jirgin ruwan annabi Nuhu me ya dalili saboda sun ambaci sunan Allah kafin su ne kafin su shiga shi yasa zaki ga ko tafiya zaki shiga mota sai ki ce bismillahi sai ki shiga cikin mota sai ki addu'ar shiga cikin mota zaki hau acaba bismillahi zaki hau keke nafe bismillahi duk abin da zaki shiga ko zaki aikata ko zaki ci ko zaki sha bismillahi wallahi sai kiga masu satar mutane babu yadda suka iya dafi ko ba haka bane dan yanzu a cikin yan keke nafi akwai masu satar jama'a ko babu ana samu da yawa to wannan bismillah ita ne take maganin irin waɗannan miyagu da irin waɗannan mugaye to amma ba kwai saboda haka ba kalma ce ta wasa ba kiga ta dai ba ta da wani wahala wajen haddacewa bismillah kawai shikenan hatta abinci wannan hadisi ya tabbata daga Huzaifatu dan Yaman Allah ya hada mu da Huzaifatu dan Yaman a Jannatul Firdaus yace mun kasance idan muna tare da manzon Allah aka kawo abinci yace ba ma fara sa hannu sai manzon Allah ya sa hannu idan yayi bismillah ya sa hannu ya fara ce mu ma sai mu bismillah sai mu sa yace wa inna habarna zata yau marratan ta'aman ma'a rasulillah, yace wata rana mun halarci cin wani abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Da muka halarci cin abinci, faja'at jariyatun, sai ga wata yarinya budurwa ta taho, ka annama tudfa'u, kai ka ce tunkudo ta ake yi. Fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biyadiha, ta zo za ta sa hannu a cikin abincin, sai annabi taraf ya danke hannunta ya hana ta cin abincin. Yace wa ja'a arabiyun, ana cikin haka annabi yana rike da hannun wannan, sai ga wani balaraban ƙoye, ka annama yudfa'u, shi ma zaka ce hankado shi ake da sauri, yana sauri, yana zuwa yayin wuf ya sa hannu zai fara cin wannan abinci. Fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yadihi, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabke hannunsa. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, inna shaytana, ku sani lalle shaydan, yastahillu ta'ama ahadukum alla yuzkaru smallahi alaihi, yakan kokarin halatta abincin ɗayan ku wanda ba ambaci sunan Allah ba. Fa inna ma ja'a bi hadhihi aljariya liyastahilla biha, abin da yake faruwa shi ne wannan yarinya da kuka ga ta taho da sauri tana so ta zo ta sa mana hannu a abinci, shaydan ne ya tunkudo ta dan ta zo ta sa hannu ta ci abincin ba tare da bismillah ba, ta yadda zai zamanto shi ma ya samu damar cin abincin. Yace fa akhastu bi yadiha, sai na rike hannunta. Da ya ga na rike hannunta, wa za'a bi hadhal a'rabi, sai sake tunkudo wannan balaraban kauyen, liyastahilla bihi, dan ya halattawa kansa cin wannan abincin. Balaraban kauyen yazo ya ci abincin ba tare da yayi bismillah ba. Fa akhastu bi yadihi, shi ma sai na rike hannunsa. Yace wallazi nafsi muhammadin bi yadihi, na rantse da wanda ran annabi muhammadu ke hannunsa, wa inna yadahu ma'a yadi fi yadiha, hannun shaydan din yana rike a hannuna tare da hannun wannan yarinyar, na rike shi gam, na hana shi cin wannan abincin. Wannan me yake nuna mana? Yana nuna mana ladabi wajen yin bismillah lokacin da zamu ci abinci. Kenan ashe shaydan yakan ci abinci tare da mutanen gida, idan yara ko kuma matan gida ko mai gida ko kuma wanda ke cikin gidan bai yi bismillah wajen fara cin abincinsa ba. Wannan yana daga cikin abin da yake halattar da shaydan ya ci abincin gida. To kuma idan shaydan ya ci abinci a gida tare da ku, ɗayan biyu ne za ta faru. Na farko, Allah madaukakin sarki na iya jarrabar a samu matsala, wani ya samu rashin lafiya ko jinya ta aljanu ko ta shaydanu a cikin gidan. Na biyu, Allah na iya kwashe albarkar abincin saboda shaydan ya zo, dan shaydan baya koshi jama'a. Shi yasa zaki ga da, ko kuma mu ce yawanci za ka ga gida, idan aka yi abincin kwano ɗaya na shinkafa sai an rage, amma wata ran sai kaga an yi abincin kwano ɗaya ana ta cinyewa ana cewa ƙaro, ko ba haka bane? Me ya faru? Jiya ya ishi kowa, kowa ya koyi, yau kuma abin yayi kaɗan ana cewa ƙaro. Wallahi zaki samu akwai wanda bai yi bismillah bane ya ci abincin, don haka sun ci da shaydan, shaydan ya wawake abincin ba ku sani ba. Da haka tunda albarkar abincin ta ragu, sai zamanto abincin yayi kaɗan, ta yadda ɗan adam ba zai koshi da wannan abincin ba. Don haka bismillah, ambaton sunan Allah a cikin abinci yana da matukar muhimmanci. Alaramma annabi Sulaiman shi ma lokacin da
ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
بل كيسو ميغدان زيناري لوكتن دا واتو هدى هدى يجلى بارن تا كويدي يغنو تا تنا دا ونغدو مي جرما ليزو يباوا النبي سليمان لا باري توا فياجي يا سامو أبن دهي مي ما سني با أتكي ملكين سا. Yace domin ya ji ya ga wata mata wanda tana da wani gado mai girma, kuma ita ma sarauniya ce, tana da hazaka, tana da kokari, tana da kaza, tana da kaza. Sai ce, to za mu tura mata yan aika, za mu ga shin da me za ta dawo mana da aikan da za mu tura mata. To da annabi Sulaiman ya tashi tura mata wasika, sai ba wa huda huda wasika, sai je sai jefa mata akan gadonta. Sai ta tara jama'a ta rike cewa, ya ku jama'ata, inni ulqiya ilayya kitabun karim, jiya fa an jefo mun wani littafi mai karamci mai girma. Innahu min Sulaiman, wannan littafin daga annabi Sulaiman ne, wannan wasika daga annabi Sulaiman ne, wa innahu bismillahir rahmanir rahim, kuma abinda take fada wannan littafin shine da sunan Allah ne mai rahama mai jin kai. Kun ga annabi Sulaiman ma Allah bahi menene bismillah, to shi yasa aka ba manzon Allah bismillah. Malamai suka ce Allah ya buga misalai ne da annabawan nan guda biyu, annabi Nuhu da annabi Sulaiman, amma duk annabawan gaba daya Allah ya ba su wannan kalma ta bismillah, ba wanda bai amfani da kalmar bismillah. Amma Allah sai ya kama sunan waɗannan annabawa guda biyu domin buga misali, ba wai dan sauran annabawan ba a ba su ba, a an kama sunan su ne dan a buga misali. Saboda haka dai subhanahu wata'ala ya nuna mana a wannan guri cewa wa dhukru smallahi alayhi, ku ambaci sunan Allah akai. Sai Allah ya ce wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah. Innallaha sari'ul hisab, lalle Allah madaukakin sarki mai ainihin wato gaggawar hisabi ne. An nuna mun lokaci yayi, dan haka zamu dakata anan. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa, wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku, Allah shi yafe mana. Hadha huwa ma indana billahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.